Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan hantsin ranar Talata 23 ga watan Janairu na shekarar 2018 akan mitoci 17-25-60. A jamhuriyar Niger kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. Sai kuma Alfa Radio a birnin kuma sun gana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka. Baba ya kuma kiri ne tare da Sarfilu Hashim Gumal. Muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin mu na hantsi. To ko bayan ku gama jin labarai za ku ji cewa an yi wani mummunan hadarin mota a kusa da Ibadan a jihar Oyo, inda aka yi asarar rayuka da dama a cewar wasu da suka shaidi wannan da suka shaidi al'amarin. Haka kuma muna da shirin a dawo lafiya da na shirya zan gabatar. Akwai kuma sharhin jaridun Jamhuriyar Niger. Sai kuma sakonni da kuka aika mana, amma duk sai bayan kun gama shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya rattaba hannu akan dokar sake bude gwamnati da ke kawo ƙarshen kwanaki uku da aka rufe wasu ma'aikatan gwamnati biyo bayan takaddama bincin ra'ayin siyasa kan batun shige da fice. Da yammacin jiya Litinin ne 'yan majalisun wakilai suka kada ƙuri'a don amincewa da wato ƙudurin da majalisar dattawa ta amince. Shi dai wannan ƙuduri na wucin gadi da aka amince da shi zai bai wa gwamnati kuɗaɗen da za ta ci gaba da gudanar da harkokinta har zuwa ranar 8 ga watan Fabrairu. Da fatan cewa majalisa za ta cimma yarjejeniyar kasafin kuɗin da ba na wucin gadi ba. Da yake magana da manema labarai, Sanata Sherrod Brown na jam'iyyar Democrat ya ce wannan labari ne mai kyau ga ƙasa. Sanata Susan Collins ta jam'iyyar Republican cewa ta yi yau rana ce da za a yi farin ciki idan aka rufe gwamnati, hakan na nuna gazawa.
A jiya Litinin, shugaban Amurka Donald Trump ya saka haraji akan faifan makamashin hasken rana da injin wankin da ake shigowa da su Amurka da zaman kare kamfanonin Amurka. Ofishin kula da harkokin cinikayya na Amurka ne ya baiwa shugaban shawara akan saka harajin. Kamar yadda ofishi mai zaman kansa da ke kula da harkokin cinikayya tsakanin ƙasa da ƙasa ya ce, ya gano cewa shigowa da irin waɗannan kayayyakin na kawo cikas ko lahani ga kayayyakin da ake kirawa a cikin gida. Trump da ya sha alƙawarin tsayawa a kan China da sauran ƙasashen da ke kira kayayyaki da yake cewa suna ƙwaron kamfanonin Amurka. Kamfanonin da ke kira faifan makamashin wato hasken rana kenan guda biyu da suke nan Amurka su ne suka nemi a yi ƙarin haraji domin kare su daga gasa na faifan makamashi da ake shigowa da su masu raƙusa domin farfaɗo da harkokinsu.
To, labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar da ke kula da yarjejeniyar shekarar 2015 ta Sudan ta Kudu na neman duk ɓangarorin da ta shafa a ƙasar su yi aiki da yarjejeniyar tsagaita wuta da aka sawa hannu a watan da ya gabata. A wata sanarwa da hukumar JMEC ta fitar jiya Litinin, shugaban hukumar Festus Mawais ya nuna alamun yarjejeniyar da aka cimma tsakanin gwamnati da ƙungiyar 'yan aware da zimmar samar da zaman lafiya a ƙasar da rikicin siyasa na ƙabilanci ya yi sanadiyar raba mutane miliyan 4 da gidajensu tun watan Disamba shekara ta 2013. Mawais ya yi kira ga dukkan ɓangarorin da rikicin ya shafa su yi aiki da alƙawarin da suka ɗauka wa hukumar ƙasa da ƙasa da ke kula da yarjejeniyar. Gwamnati da ƙungiyar 'yan aware na nuna wa juna ya tsakan saba dokokin yarjejeniyar da aka samu ranar 21 ga watan Disamba a birnin Addis Ababa na Habasha. Hukumar da ke lura da ganin an tabbatar da aiki da yarjejeniyar ta fitar da rahoto da ke bayyana yadda sojojin ke yi wa ƙananan mata da mata fyaɗe da kuma zargin gwamnati na ci gaba da saka ƙananan yara cikin sojojinta.
A jiya Litinin, mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya ce Amurka za ta mayar da ofishin jakadancinta na Isra'ila zuwa birnin Kudus zuwa ƙarshen shekarar 2019. Da yake jawabi gaban 'yan majalisun Isra'ila a birnin Kudus, Pence ya ce a cikin 'yan makonni masu zuwa gwamnatinsa za ta ci gaba da shirinta na buɗe ofishin jakadancin Amurka a birnin Kudus ɗin, kuma za a buɗe ofishin ne kafin ƙarshen shekara mai zuwa. ya ci gaba da cewa birnin Kudus shine babban birnin ƙasar Isra'ila kamar yadda shugaba Trump ya umarci ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta fara shirye-shiryen mayar da ofishin jakadancin daga birnin Tel Aviv zuwa birnin Kudus. Shugaba Donald Trump ya juya wa manufofin Amurka na shekara da shekaru baya da ya ce birnin Kudus shine babban birnin Isra'ila kuma ya sa a ɗauke ofishin jakadancin Amurka daga Tel Aviv.
Daga ƙarshe shugaban hukumar baiwa ƙasashe tallafi ta Amurka Mark Green ya ce irin ɓarnar da aka yi a birnin Raqqa na ƙasar Siriya baya misaltuwa, amma ya ce yanzu yana ganin birnin na sake farfadowa. Girin da ke zaman shugaban hukumar raya kasashen shine babban jami'in Amurka farar hula da ya ziyarci Raqqa. Ya yi magana da kamfanin dillancin labaru na Reuters je Litinin bayan da ya kai ziyarar bazata a arewacin birnin da aka kwato daga hannun kungiyar ISIS a shekarar da ta gabata. Ya ce ya ziyarci filin wasan kwallon kafa na birnin, inda kungiyar ISIS ta mayar da dakarun da ƴan wato dakunan da ƴan wasa ke sauya kaya wajen azabtarwa.
Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, mutanen yankin Akinye Lai da ke kusa da garin Ibadan sun shiga cikin wani hali na rudani yayin da motoci suka yi hadari a wurin wanda ya yi sanadin mutuwar mutane da dama, wasu kuma suka jikata. Wasu da suka shaidi wannan abu sun ce dawa wakilin na jihar Oyo Hassan Umar Tambuwal sun ce masa sun ga gawar wakilin da makwance. Ga dai rahoton Hassan Umar Tambuwal daga Ibadan.
An yi wani mummunan hadarin mota a tsakanin garin Akinyele da birnin Ibadan wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama kamar yadda wasu ganawo sun kashe da mini.
Sunana Kasim Osojuna, an yi hadari na gani.
Waɗanne irin motoci ne suka yi hadari?
Akwai Ifeco trailer da Dangote da mikira, mai mikira kirimi a ciki.
Akwai mutuwa?
Akwai mutuwa. Na ga sun haje shine a kasa akan titi mani sai suke shida.
Kamar gawa kenan ko?
Gawa. Sun riga sun mutu gawa. Wanda sun riga sun mutu. Na ga su rose suna ta doko su. Suna kewa cikin gari Akele. Akwai na asibitin nan Akele. Suna kewa.
Gawa da gani ta maza ce ko mata?
Din namiji ne na gani. Din mutan namiji ne. Ni ban ga mata ba.
To me ya kawo wannan hadari?
Abin da ya kawo azari aso ne ya kawo. Saboda mutan da yake tafiya wanda ta so bai gan gabansa ba sanne je hada da tren da yake tafiya, saboda wanda yake gaban bai yi tafiya sosai, wanda ya zo a guje sai buga bayan body.
Akwai waɗanda suka ji rauni
sosai? Na gansu sosai, sun ji rauni sosai a gurin bayan su wanda ya ji rauni. Akwai kanan karimin mota ana ce mikira, ina karkashin trailer mikiran nan ba ma duk sun mutu ne saboda karkashin trailer suke mikiran nan. Ko ya ga trailer mikiran nan yana ce wow akwai wala yau. Duk wanda yake cikin mikiran din sun mutu.
Alhaji Alu Guntun gida, hadarin da ya baci Malam Hassan Tambal saboda hadarin mota tara
abin ya yi muni.
Kowa zo sai ne ya baci wurin nan kamar kawashe da kuka.
Ya yi hadarin ya faru?
To hadarin wani mai kira ne gita mai taya shafi shine ya ci burki sai mai Dangote ya buge shi. Shine motoci sun kai ta haduwa sun kai ta buga. To shi mai shanu da Allah kare shi da to sai ya daji. To motan nan guda tara shi ya bai fadi ba.
Akwai wadanda na mutu cikin wannan hadarin?
Akwai wadanda sun ka mutu mutum shida. Ni zahiri na ga mutum hudu kwance, na isko mutum biyu asibiti, wadanda sun ka mutu.
Raunuka?
Akwai rauni sosai saboda akwai wanda ya karya uku, akwai wanda ya karya biyu, akwai wanda ya karya daya, akwai wanda ya goggoge.
Wurin da hadarin ne ya faru shin rami ne koko kwana ce koko mutuwar taya koko me ya ja hadarin?
Ba mutuwar taya, ba rami, ba kwana, ba komi. Allah kawo shi da hazo da hayaki saboda akwai bola wurin nan ana sa hayaki wurin. To shine hazo ya sabka sai sun ka direbobi ba su ganin nan. Allah kawo na.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Ashe mutuwa ke baki da sabo, mutuwa ke baki da tausayi, mai rabon kullum ta da mahaifi.
To madalla, a gaida Hassan Umar Tambuwal, kuma Allah ya kiyaye gaba. Kafin dai mu ci gaba ga wannan waka da ke zuwa.
Songa da waira o banne,
mi waga da waira o banne.
sarki je kan sarki o bangejen ke
je o baje madia ile kanada
sarki dan sarki je kan sarki o bangejen ke
je o baje madia ile kanada
na dam de lo na sani dauda kawa she
auje
na dam de lo na sani
madalla da fatan an shakata da wannan faifan kafin dai mu ci gaba ga wannan sako.
Ya Allah ya Allah na huka
anan ka suna mun yi recording din case na fiade sun fi dari wadan su in kaji kaman kai kwalla.
Muna da ƴan majalisun jaha guda 40 babu mace ko daya. Muna da ciyamomin kananan hukumomi fiye da 40 babu mace ko daya. Muna da ƴan majalisun tarayya guda 24 babu mace ko daya. Ga gwamna ga mataimaki duka ba mace.
Akwai haƙƙi na mutum idan ba za ka iya aure ba, idan ba ka da halin aure, ba ka da halin riƙe mata ka bata inda za ta zauna, ka bata abincin da za ta ci, ka bata tufa, ka bata makwanci, to idan ba ka da wannan kada kai aure.
An ka mare ni, daidai ne in mare ka. Tunda dai an ce in ka dauki rai ma a dauki ranka, ka dauki ido a dauki naka, ka dauki hakuri a dauki naka, dan me in kai mari ba za a arama ba.
Auren nan a hannun maza yake. Idan har za su mana horo mu rama irin horon da muka musu, ba ma mu kai kara a gaya musu a jakunnan su su gyara ba. Ka ga lalle ne su rike mu ba.
Abinda muka gani a zahirance abin tausayi ne. Babu makaranta ko daya wadda za a ce dalibai na zuwa.
Suka daddanne min kafana da hannuna, sai na ji ɗayan shi kuma yana cire min wandona, sai suka yi lalata da ni.
Ai ban shi ka da kaiwa ba, akwai mamonitin da aka yi mai.
Ku kasance tare da shirin domin iyali kowace Alhamis da karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe 5 agogon Ghana.
Jama'a tambaya ni ke da Umwadi koka umwadi Inyu shuru ko inyi magana.
To madalla jama'a da fatan za a gafarta mu da mun samu tangarda kadan da na'urorin mu. Yanzu kuma lokaci ne da zan gabatar da shirin a dawo lafiya.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na adawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau ne za mu kawo muku ƙarshen hirar wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari da Alhaji Sani Sambu Dan Fulani shugaban kungiyar masu manyan motocin da kun kaya ta ƙasa reshen jihar Kano ta NATO. Ga kuma hirar tasu.
To kenan wannan ne yana nufin an yi la'akari da waɗancan matsaloli da muka tattauna da kai a baya, cewa akwai batun ganganci, akwai batun bacci, akwai batun shigowa gari, akwai batun tsayawa inda bai dace ba da sauransu.
Eh kwarai, wato mun a yadda matsayin harkar sifiri yake, mu a Najeriya muna ƙasa ba don komai ba, saboda abubuwa da yawa irin su wannan hukuma ta shiga aikin wannan hukuma, wannan hukuma ba ta yi abin da ya dace ba. To wannan daktari zai haɗe su gaba ɗayansu, shi ya sa ma akwai wanda suke suka wannan daktarin, saboda zai zamanto aikinsu babu, za su shiga ƙarƙashin wasu, kuma mai yiwuwa ba haka suke so ba, sun fi so su tsaya da ƙafafunsu. Abubuwa da yawa su ne. To kuma in an yi irin wannan, shi ne taku na farko na ci gaba wanda shine an yi gadan da kowa in yazo zai amfani ya samu foundation kenan na ci gaba akan harkar ginin shi yasa zaka ga ko bankuna ba sa ba harkar sufurin muhimmanci sosai saboda sun san abin da yake cikin ta matsalolin da suke ciki harkar insurer zaka ga in zaka yi kai insurer da ka samu hadari daya biyu da sauransu abin da ya shafi ti sai ka ji suna dan ja da baya suna tsoron saboda asarar da take zuwa so duwaye nan kuma dukkan su ba an sasa a cikin daftarin kowa za a duba wanda ya kai yayi saboda akwai wanda suka busi kai su yi irin wannan su ba da wannan policy din ba sai ga sai sun raba ko a tsakanin su saboda tsoron asara da sauransu to wannan shine abin da yake
tafiya kungiyar kota masu manyan motocin nan wai baya ga kokarin jan hankalin gwamnati ku a cikin gida da suka ga mana cewa kukan ba da horo ga ma'aikatan ku musamman direbobi me kuke yi tunda an ce kuna taimakawa wajen kashe titunan nan kayan nan da kuke dako da sauransu suna sa titunan ba sa wato daukar ba sa yin tsawon rai me kuke ku a mataki na kungiya misali yau a warware irin matsalolin da muka magana a baya ga tuntubar gwamnati
to mun na farko abin da muke yi shine kamar yadda na gaya ma tuntuban gwamnati yana ɗaya bangaren kinsa kai kuma yana ɗaya bangaren kinsa kai shine bangaren su masu amfani da wannan motocin direbobi wannan horo da su kuma ana ba su horo manajojin su ya danganta na bangare ana ba su horo kuma muna hada kai da hukumar kiyaye hadura muna yin wannan abin da gwamnati ta sa wasu mu ma sun fara kafin na gwamnatin ya zo saboda duk wanda suke kamfanin da yake harka da wani kamfanin da suke da reshe a waje akwai ainihin ma'auni wanda ake auna harkar da shi kamfanin da bai kai wannan ma'aunin ba za a yi harka da shi ba so wannan kenan mu kuma ta ɗaya bangaren muna iya kawar gudun mu motocin mu kasu dauki kayan da ya wuce misali saboda mu an dauki kayan da ya wuce misali mu asara ne a wajen mu saboda takarabin takadiri shine aje ko a fasa taya bayan an raunata titi aje ko a fasa taya ko na hatsari ya je ya faru
menene sakonka na karshe shan
sakona na karshe shine dai masu bin titi a yi amfani da hankali kuma a bi doka mutane direbobi kuma su ma su rage buri wanda yake da matsala da mai gidansa baya biyan sa abin da ya dace ko na bi ya tsaya daidaita a garejin su baya zo hanya yana lodi fiye da yadda ya dauko ba daga karshe kuma muna yi wa hukuma fatan alheri Allah ya bata ikon biya wa yan kasa bukata saboda kiyaye hadari
wannan shine karshen hirar Mahmud Ibrahim Kwari da bakonmu shugaban kungiyar masu manyan motocin da kun kaya ta kasa reshen jihar Kano Alhaji Sani Sambo dan Fulani muna kuma godiya da bakon namu
bisa la'akari da yadda ake samun hadarurruka kuma zaka samu cewar ayawanci waɗanda suke waɗannan hadarurruka ma ba waɗanda suke tafiya a motocin kansu bane yawanci ɗan kasuwa ne da suka taso daga gurare mai nisa za su tafi Kano ko kuma za su dawo daga Kano sun siyo abubuwa wato ganin cewar hakan yana kawo matsaloli na wajen tattalin arziki ne na wato yankin Kano wanda kuma ita ce Kano ita ce cibiyar kasuwanci ga baki ɗaya ma za a iya cewa a Najeriya don harkokin kasuwanci ya fi domin da ƙasashe ma akan zo so wannan dalili yasa na ga ya dace na yi rubutu na janyo hankalin hukumar da abin ya shafa da ma ita kanta gwamnatin tarayya domin kamar yadda na yi rubutu na san cewa ko shugaban ƙasa sai ya karanta gwamna sai ya karanta da duk wani wanda abin ya shafa na harkokin kare rayuka da dukiyoyin al'umma zai karanta dan haka idan suka karanta za su gane cewa tofa wannan hanya da ta yi hada waɗannan gurare wato mutanen mu fa suna mutuwa waɗanda muka ɗauki alƙawarin cewa za mu kare rayukansu da dukiyoyinsu
Wannan wani matashi ne mai rubuce-rubuce akan hanyoyi da irin hatsuran da ake samu akan hanyoyin namu, mai suna Alhassan A. Bala, da asalin Kano da ke zaune a Abuja. Sai a biyo mu a mako mai zuwa don jin hirar tamu. Yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, Baba Yakubu Makiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya, kuma a dawo lafiya.
To ma dalla, kada a shafa ana sauraron waɗannan shirye-shirye ne daga nan Washington DC. Yanzu ko karfe 2:21 ga sharhin jaridun Jamhuriyar Nijar.
Zan fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lanketer, wacce ke cewa kamfanin haƙar ƙarfen uranium na haɗin gwiwar China da Nijar da ake kira Sumina ya ƙudiri aniyar korar illahirin ma'aikatansa daga aiki, kamar yadda taron masu hannun jarin kamfanin ya tsayar a baya-bayan nan saboda dalilai masu nasaba da faduwar farashin uranium a kasuwannin duniya. A cewarsu, jaridar ta ce matakin wanda zai shafi ma'aikata kimanin 550 zai soma aiki ne daga ranar 1 ga watan Maris na 2018. Kafin nan za a tantauna akan diyar da ya kamata a baiwa waɗannan ma'aikata. Larue de l'Histoire ta ruwaito cewa kamfanin Areva ma ya ɗaura aniyar korar wasu ma'aikatansa kimanin 159 da ke ayyukan haƙar uranium a ƙarƙashin Somayir saboda abin da ya kira matsalar kuɗi. Jaridar ta ce a tantaunawar da aka yi tsakanin shugabannin kamfanin da ƙungiyar ma'aikatan, an tsayar da cewa kowane ma'aikaci zai samu miliyan 14 zuwa 20 na sefa a matsayin na shafa hawaye. Sai dai akwai wasu ma'aikatan sama da 500 masu alaka da Somayir da irin wannan mataki zai jefa cikin zaman kashe wando. Jaridar Le Courrier na cewa shugaba Isu Muhammadu ya shiga tsaka mai wuya bayan da wasu alamu suka fara nunin shugaban ya rasa ta inda zai bullowa maganar garan bawula wa gwamnatinsa. Jaridar ta ce kalubalen farko da ke gabansa shine tsayar da mutunan da ya cancanci ya ba mukamin Prime Minister sakamakon jayayyar da ke tsakanin shugaban jam'iyyar PNDS Bazoum Mohamed da Isaka Asuman, mashawarci na musamman a fadar shugaban kasa, yayin da wasu alamu ke kokarin gaskanta hasashen tabarbarewar dangantaka a tsakanin jam'iyyun kawancen MRN masu mulki. Jaridar Le Vendemain ta bayyana cewa an doshi hanyar saka kafar wando daya tsakanin ɗaliban makarantun sakandaren Yamai da a ɗaya gefe gwamnan jihar ta Yamai, wanne suke zargi da yi wa bukatunsu rikon sakainar kashi. Jaridar ta ce bukatar farko a jerin bukatun da ƙungiyar ɗaliban ke son a biya mata shine gwamnan ya shiɗa daga mukaminsa, saboda haka ta ɗiba masa mako guda ya yi murabus tun wuri bai ƙure ba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To madalla a gaida Sule Mumuni Barma. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuma sarare kuke aiko mana.
Mai magana kamar kushe Dauda Sabo Unguwa Katsina, babban magatakar da ƙungiyar Malaita na kaɗai game da faɗace-faɗace da ake yi wani ɓangare na arewa na tsakiyar arewa Najeriya, wanda ya shafi misali Benue da abin da ya shiga nasara da kuma ɓangaren Taraba. Ina ganin cewa ƙarya ce a ce wai ƙoƙarin yi aiki a musuluntar da yanki, ƙarya ce kuma wannan ita ce farfaganda da ake amfani da ita, kuma shi ne ke ƙara rubuta kashe-kashe da ake yi hatta wanda ake a Mambula da wanda ake a Numan da sauran. Saboda ta in ba an kawo ƙarshe wannan farfaganda cewa suna son su musuluntar da wani ɓangare na Najeriya ba, to ba za a daina wannan kashe-kashen a wannan yankin ba.
Assalamu alaikum muryar Amurka, daga Alhaji Manuru ɗan uwa mai Allah na garin Jiga. Ina kira ga shugaban ƴan sandan Najeriya, Institute General da Allah ya sa cikin manya-manyan Najeriya ya zama ɗan gata adili, wanda an ga tura Benue don shiga rikitukan da ke faruwa a Benue. Ya Allah ka dafa maka, Allah ya baka nasara.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amerika, mai magana ni ne Ino Abdulmalik Unguri. A yau ina so ne mai kira ga al'ummar mu ta Najeriya akan ya kamata muna kai zuciya nesa, mu daina ɗaukan makamai muna kai wa junan nakin mu hare-hare. Kada mu manta bane mu daɗe da samun sauƙin kaiwa hare-haren ƴan Boko Haram a arewa maso gabashin Najeriya ba. har yanzu ana nan ana fama da wannan rikicin, amma kuma a ce yanzu an samu wasu suna kaiwa hare-hare a jihar Benue Plateau da dai sauransu. To hakika wannan abu bai yi mana daɗi ba. Ya kamata 'yan Najeriya su fahimci cewa uwa ɗaya uba ɗaya nake, kuma ɗan Najeriya ɗan uwan ɗan Najeriya ne a ko'ina.
Assalamu alaikum BOA Hausa, mai magana Ahmadu Abacha Macina daga jihar Yobe a Najeriya. Dan Allah dan inda BOA ku fara dama in yi kira ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ya yi wa Allah ya duba batun NPS Corp ɗin nan, saboda yanzu sababbin ɗaukan ma shekara ɗaya da wani abu kenan da suka je suka gama aka gama ba su horo. Amma shugaba Muhammadu Buhari ya ki ya sa hannu domin a tabbatar da su a cikin tsarin mulkin ƙasa, kamar yadda 'yan majalisar dokoki na Najeriya suka rattaba hannu. Ya kamata shugaba Muhammadu Buhari ya rattaba hannu a karan NPS Corp ɗin nan, saboda za a samu aiki sosai a ƙarƙashin su wallahi tallama ne za a samu aiki. Saboda haka muna kira ga shugaba Muhammadu Buhari da yawa Allah da annabinsa ya duba lamarin NPS Corp ɗin nan, ya gaggauta samo su hannu, saboda su zama ƙarƙashin dokar Najeriya cikin kundin tsarin mulki, domin su ba da tasu gudunmawa wajen kawo cigaba a ɓangaren ƙasar gaba ɗaya.
To madalla, sai a ci gaba da aiko mana da sakonnin insha Allahu, mu kuma za mu rika watsa su. To yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai, amma wannan karo a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya rattaba hannu a dokar sake bude gwamnati da ke kawo ƙarshen kwanaki uku da aka rufe wasu ma'aikatan gwamnati biyo bayan ta kaddama bambancin ra'ayin siyasa kan batun shige da fice. Da yammacin jiya Litinin ne 'yan majalisun wakilai suka kada ƙuri'a don amincewa da ƙudurin da majalisar dattawa ta amince. Shi dai wannan ƙuduri na wucin gari da aka amince da shi zai bai wa gwamnati kuɗaɗen da za ta ci gaba da gudanar da harkokinta har zuwa 8 ga watan Fabrairu, da fatan cewa majalisa za ta cimma yarjejeniyar kasafin kuɗin da ba na wucin gari ba. A jiya Litinin, shugaban Amurka Donald Trump ya saka haraji kan faifan makamashin hasken rana da injinan wankin da aka shigo da su Amurka da zama kare kamfanonin cikin gida. Ofishin kula da harkokin cinikayya na Amurka ne ya bayo shugaban shawara kan saka harajin. Kamar yadda ofishin mai zaman kansa da ke kula da harkokin cinikayya tsakanin ƙasa da ƙasa ya ce, ya gano cewa shigo da irin waɗannan kayayyaki na kawo cikas ko lahani ga kayayyakin da ake ƙerawa a cikin gida. Hukumar da ke kula da yarjejeniyar shekara ta 2015 ta Sudan ta Kudu na neman duk ɓangarorin da ta shafa da ƙasar da su yi aiki da yarjejeniyar tsagaita wutar da aka sawa hannu a watan da ya gabata. Wata sanarwa da hukumar JMEC ta fitar jiya Litinin, shugaban hukumar Festus Mawais ya nuna cewa alamun yarjejeniyar da aka cimma tsakanin gwamnati da kuma ƙungiyar 'yan aware da zimmar samar da zaman lafiya a ƙasar da rikicin siyasa na ƙabilanci sanadiyar raba mutane miliyan 4 da gidajensu tun watan Disamba shekara ta 2013.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan hantsin. Sai kuma da la'asar za a ji wasu abokan aikinmu za su kawo muku sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin kowa da kowa ɗin sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Sarfila Hashim Gumal da ya taimaka muka gabatar da shirin da kuma wanda ya shirya ya bada umarni Solomon Abu, sai kuma injiniyanmu na wannan hantsin Greg Burns, baba ya kuma rike sallama da ku. Sai an jima, assalamu alaikum.